sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 4:30 na yammaci agogon mu na nan gundumar Columbia. A wannan rana ta Asabar 20 ga watan Yuni shekara ta 2020, Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Murtala Faruk Sanginna da sauran abokan aikin mu. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Muna tafi da rahoto akan bayanan gudanarwa na hukumar matatan mai a Najeriya ta NNPC, wanda masana tattalin arzikin kasa ke da ja akan rahoton. Haka zalika, ina aka kwana akan kudaden tallafi na annobar coronavirus da gwamnatin tarayya ke ikirarin cewar ta fitar. Amma duka mun nan sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Wani babban mai gabatar da kara na Amurka wanda ofishinsa ke binciken lauyan shugaba Donald Trump, Rudolph Giuliani, ya kiya sauka daga mukaminsa a jiya Juma'a, bayan da haka kawai ba zata gwamnati ta ce za ta sauya shi. Wannan takaddama ita ce ta baya-bayan nan a cikin ayyukan babban lauyan gwamnati William Barr da ba sabon ba, da ke da manufar amfanar shugaba Trump a siyasance da kuma lalata kima da yancin ma'aikatar shari'a. Haka kuma wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Trump yake fafutukar ganin bayan duk jami'an da ba sa goyon bayansa. A 'yan kwanakin nan ya kori manyan shugabannin hukumomi, ciki har da wani da ya taka muhimmiyar rawa a fafutukar tsige shi Trump a farkon wannan shekara. A wata sanarwa ta bazata, ba ya bayyana cewa lauyan Amurka a Manhattan Geoffrey Berman zai sauka daga mukaminsa, a yayin da kuma zai nada Jay Clayton domin mai gurbinsa. Tun sa'ar da aka dora shi akan mukamin a watan Janairun shekara ta 2018, Berman bai yi sanya ba wajen tunkarar manyan kusoshin da ke tare da Donald Trump. Ofishinsa ne ya jagoranci gurfanar da Michael Cohen, tsohon lauyan Trump, da kuma tuhumar Giuliani akan alakarsa da kokarin boye ayyukan ba daidai ba na makusantan Trump a Ukraine. An ci gaba da zanga-zanga a titunan birnin Amurka a ƙarshen makon nan domin yin kira ga samun adalcin wariyar launin fata da kawo ƙarshen musgunawar 'yan sanda. Masu zanga-zangar dai sun ci gaba da yin abin da suka soma tun daga ranar 25 ga watan Mayu, sa'ad da wani ba Amurka baƙar fata George Floyd ya mutu a hannun 'yan sanda a birnin Minneapolis da ke tsakiyar Amurka. Masu zanga-zangar dai sun karya wani mutum-mutumin janar da ke babban birnin ƙasar Amurka na Washington DC, kana kuma suka cinna masa wuta. Lamarin ya auku ne a ranar da ake bikin tunawa da kawo ƙarshen bauta a Amurka, yayin da kuma ake ci gaba da zanga-zangar ƙin jinin wariyar launin fata biyo bayan kisan na George Floyd. Masu zanga-zangar dai yana kallon sa'ad da mutum-mutumin na Albert Pike da aka daddaure shi da sarƙoƙi ya karye daga mazauninsa ya faɗi ta baya, wanda ya haifar da tashin ƙura. Shedon gani da ido kuma da hoton bidiyo sun nuna cewa akwai 'yan sanda a wurin, to amma ba su yi ƙoƙarin hanawa ba. Shugaba Trump ya kira magajin garin birnin na Washington da 'yan sanda, yana korafin cewa ba sa yin aikinsu. Mutane goma ne aka bada rahoton sun bace bayan da wani kwale-kwale mai injin ya kife dauki da masunta 16 a ruwan kasar Indonesia. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya ruwaito, jami'an kasar sun bayyana a yau Asabar. Hukumar bincike da bada agaji ta kasar ta Indonesia ta ce kwale-kwalen ya daki wata babbar igiyar ruwa ne kai tsaye a ranar Alhamis kusa da tsauni mai aman wuta na Anak Krakatau. Mai magana da yawun hukumar agajin Muhammad Yusuf Latif ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa an sami ceto mutane 6 a raye, yayin da ake ci gaba da neman sauran mutane 10 da har yanzu ba a gansu ba. Yana mai cewa masuntan sun yi kokarin ninkaya ne zuwa wani tsibirin da ke kusa. Ayarin masu ceto na Indonesia sun ci gaba da neman waɗanda hatsarin ya rutsa da su a yau Asabar. Karancin ingantattun ayyukan kariya a teku sun sa kasar ta Indonesia tana fuskantar matsalolin yawaitar hatsarin jiragen sama.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. A wani rahoto da kamfanin sarrafa mai na NNPC ya fitar, mai dauke da kididdiga kudade da aka kashe a shekara ta 2018 wanda ya ja hankalin kwararru a fannin tattalin arziki da masu ruwa da tsaki a harkar man fetur, inda suka bayyana ra'ayoyi mabambanta akan tasirin da rahoton zai yi. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana rahoto akan hakan.
Wannan rahoto da kamfanin man fetur ya fitar shine irinsa na farko a cikin shekaru 43 da kafuwar kamfanin. Rahoton ya nuna yadda sauran kamfanoni 20 da ke karkashin NNPC suka gudanar da aikace-aikacen su a cikin gida da wajen Najeriya, kuma sun bayyana abin da suka samu da abin da suka kashe ne a shekara 2018, wani abu da ya jawo ra'ayoyin masu ruwa da tsaki a harkokin cin hanci da rashawa. Shugaban kungiyar Sislak Awal Musa Rafsanjani yana cikin masu sa ido a yadda kamfanonin ke gudanar da ayyukan su.
Wannan abu da faru yayi mana kyau, saboda mun jima muna fafutukar kan cewa wannan kamfani na matatar man fetur a Najeriya ya fito ya wallafa wa ɗan Najeriya adadin kudaden da suke shiga wajen su da kuma yanda suke kashewa da kuma me aka yi. Saboda haka ba yi nasara ba sai wannan lokaci da muka ci gaba da sa aimi suka wallafa wannan rahoto.
Yaya kwararru a fannin tattalin arziki ke kallon wannan rahoton? Shu'aibu Idris Miƙati yana ɗaya daga cikin su. Ga yadda ya nazarin rahoton.
Ba za a iya cewa yaki da rashawa da cin hanci yana samun nasara ba dan an fitar da wannan kasida. A'a, an dai sa ginshiki kuma an sa tubali ko foundation na fadakar da jama'a, wanda yake kungiyoyi masu zaman kansu sun dade suna tuhuma kuma suna bukatan gwamnati ta rinka fitar da wannan kasida na kowane kamfani nata. Daya daga cikin matakin yaki da rashawa da cin hanci shine fitar da irin wannan kasida. Masana kididdigan kuɗi da kuma masu bincike za su iya daukan wannan kundi su masu falle-falle shi masu ɗaiɗai su ga ina ne kuɗaɗenmu suka shigo, ina suka fita, wa aka ba kaza, wa aka ba kaza, ko waye kaza.
Suma masu ruwa da tsaki a harkar man fetur sun bayyana ra'ayinsu. Da farko ga wanda ya taɓa riƙe muƙamin muƙaddashin shugaban ƙungiyar ma'aikatan mai ta ƙasa, Comrade Isa Tijjani.
Alhamdulillah, wannan wani abu ne da za a yi ba. Amma kada mu manta cewa ita NNPC dama can ɗinta babu wanda ya san abin da yake tafiya a cikinta, kuma ba za a taɓa sanin menene yake tafiya ba illa abin da suka gaya maka. Kanki ne da borin gida a rufe take. Ina ma da a ce da mu za a gyara refineries ɗinmu guda huɗun nan, domin ni na imani har ga Allah duk wanda ya ce da kai refinery mu ba zai yi aiki ba ya faɗe ta ne kawai don ya rena ma wayo. Saboda haka mai kiyari ka jajirce ka gwada nuna wa mutane cewa kai ɗin nan nada ne a gyara refineries ɗinmu.
Sai ra'ayin mataimakin shugaban kungiyar masu dako da sayar da albarkatun mai ta ƙasa, wato Ipman Alhaji Abubakar Mai Gandi.
Alhaƙiƙanin gaskiya duk wata ma'aikata ta gwamnati wadda ke son a yarda da ita to dole ne sai ta yi bayani cikakke dangane da yadda kuɗaɗenta ke gudana, yadda ake kashewa, da kuma yadda suke shigowa. Na ji daɗin wannan, su yi ƙoƙari su hito bayyane, kada su ɓoye komai a ciki, domin su ba da cikakken bayani akan yadda suke gudanar da wannan ma'aikata. Kuma wannan ci gaba ne ba ƙarami ba, ci gaba ne babba ga dukkan 'yan Najeriya gabaki ɗaya.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Duka cikin batun na zargin almundahana da arzikin ƙasa, wasu rahotanni na nuni da cewar akwai lauje cikin nadi da yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ke ikirarin ba da tallafin annobar coronavirus ga 'yan kasar don rage raɗaɗin annobar. Wasu 'yan kasar na ganin cewar akwai buƙatar zurfafa bincike akan yadda aka kashe maƙudan kuɗaɗen. Halima Abdulra'uf ta yi muna nazari akan halin da ake ciki akan kuɗin na annobar coronavirus.
Wato ainihin babban matsalan maganan cin hanci da rashawa a Najeriya shine abin da Bature ke kira perception. Wato ganin haka ya faru ba tare da mutane sun duba cewa suna da dalilai tabbas lokacin cewa abin ya faru ba. Za ka ga cewa ana kowane lokaci mutane suna maganan cewa an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza. Amma idan an duba maganan sai a ga ruwan kwando ne. An bincike wani abu ne wanda dole sai an bifi da dokoki sun tanada.
Shugaban kungiyar akantocin Najeriya, Farfesa Muhammad Minoma kenan da sharhi akan matsalar cin hanci da rashawa a kasar. Batun cin hanci da rashawa a Najeriya ya zama ruwan dare tsakanin al'ummar kasar, inda wani rahoton bincike ya nuna cewa kasar ta yi asarar sama da dala biliyan 400 tun bayan da ta koma tsarin mulkin demokradiya a shekarar 1999 sakamakon ayyukan almundahana. Zargin baya-bayan nan shine na yadda ma'aikata ayyukan jinkai ke sarrafa kayayyakin abinci, kudaden tallafi, kayan aiki na cutar COVID-19 wanda hukumar ICPC ke gudanar da bincike akai. Lamarin da Rashida Okoduwa ta bayyana cewa a wannan mako da muke ciki an kai takardar bincike ga ma'aikata ayyukan jinkai din a hukumance. Wani mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun, Hassan Sardauna, ya bayyana cewa akwai lauje cikin nadi kan zargin tallafi da ma'aikata ayyukan jinkai din ke bayarwa.
Zan iya gaya miki idan dai ya ci gaba da haka to wancan zargin da ake yana tabbatuwa, ko dai tana badawa, wasu mutane suna cinyewa, ko kuma ita abinda take fadi tana badawa ba gaskiya bane. Wanda kuma ya kamata hukumar nan ta EFCC ta mike tsaye ta yi wani abu game da wannan da ita da ta kwarata ICPC. Ya kamata a fara gane cewa wasu mutane a wannan dan tsakanin nan da ake cikin nobar coronavirus din nan a lura da yaya irin account din su, wato ma'ajiyar kudin su na bankuna fadadawa ne a matsayin su da ba yan kasuwa ba, ma'aikatan gwamnati ko kuma yan siyasa. Tunda dai a yanzu duk kowa ya gane a duniya an shiga yanayin tattalin arziki na duniya ta dan samu tasgaro, to baka da dalilin da zaka dinga kai samun kudi ba dare ba rana a ga kuma sannan a ce ba za a yi bincike ba.
A wani bangare kuwa barista Munir Barau ya bayyana batun yaki da almundahana a shari'ance da haka.
Dokoki duka da ya kamata a yi suna nan a Najeriya, amma matsalar da ake samu shine wajen prosecution din, wanda ko lauyoyin gwamnati ko kuma yan sanda wanda kusan yawanci su suke yin wato shigar da kara game da irin wannan al'amari. Idan ya zama na cewa ba a biyan su haƙƙin su yanda ya kamata, zai yi wahala fa a samu abin da ake nema. Lauyoyin ma da ya kamata a ce an dauka domin yin wannan shari'ar kusan ba ta daidai da na gefen gwamnati. Kuma wani lokaci za ki ga dan sanda shi ya shigar da kara bayan wani lokaci an mai transfer, wanda za a kawo ba lallai ne ya san kuma wannan shari'ar ba. Ita ma wannan ana samun matsala a hakikanin gaskiya domin yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya.
Rahoton da kungiyar Transparency International mai yaki da cin hanci da rashawa ta kasa da kasa ta fitar a watan Janairun wannan shekara da muke ciki ma ya sanya Najeriya a mataki na 146 a jerin kasashe 180 a duniya da aka fi aikata cin hanci da rashawa a cikin su, kamar a shekarun baya inda ake zargin ma'aikatan gwamnati da yin rubda ciki da kudin al'umma. Tun lokacin gangamin yakin neman zabe a wa'adin mulkin sa na farko ne, shugaba Muhammadu Buhari ya ayyana cewa zai aiki tukuru wajen yaki da matsalolin cin hanci da rashawa a Najeriya, yau kuma kawo karshen su. Sai dai wasu yan kasar na zargin gwamnatin sa da daukar bangaranci da yin bita da kudi a wajen yakin da take. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A bangare ɗaya kuwa, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ga bayan duk kungiyoyin 'yan ta'adda a kasar. Mai baiwa shugaban kasa shawara a harkar tsaro, Manjo General Muhammad Babagana Mangunu, mai ritaya, ya shaidawa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa.
Wato waɗannan miyagun mutanen matsalar su shine suna cikin dazuzzuka. Dazuzzukan nan kuma sun tashi tun daga yankin Cross River kudu maso gabas har zuwa arewa maso yamma. Dazuzzukan nan suna da girma, kuma dole sai dai da na'urori, domin yawan soja da ɗan sanda da civil defense ba zai iya yin nasara akan waɗannan mutanen ba. Dole sai da na'urori, kuma yaran nan da suke daga cikin da suka fito akwai waɗanda suka san su. Saboda haka ya kamata al'umma su ma suna bada bayanai akan waɗannan mutane. Suna rabe-rabe da rana su zo su zauna su yi shaye-shayen su tashi da daddare su ɗauki makaman su shiga cikin al'umma suna barna. Saboda haka ya kamata a yi amfani da bayanai daga wurin al'umma. Sannan su jami'an tsaro su kuma ya kamata suna bi tare da amfani da na'urori. Amma ba haka ba, yaran nan suna yawan amfani da miyagun ƙwayoyi. suna amfani da makamai da suke shigowa ta ƙetaren Najeriya. To wannan babban matsala ne, kuma duk abubuwan da suke ba cikin hayyacin su suke yi ba. Saboda haka ya kamata da man tsaro su dunkule wuri daya tare da al'umma, su zauna su tattauna har da manya-manyan addini da sarakuna.
A wannan ziyarce-ziyarcen da kakai Katsina da Sokoto, shin akwai wani hikima, wata dabara da za a yi da al'umma da sarakunan gargajiya, alal misali a haɗa kai da jami'an tsaro domin a samu yaƙi da waɗannan mutanen, ganin cewar an yi shekara ko shekaru maganan taƙici-taƙicin yi har sulhu da su an yi, amma sulhun nan ya rigice ya ɓaci aka zo ana ci gaba da halaka jama'a?
Eto, in ka duba wannan abun ya daɗe, domin ba mu samu an yi kyakkyawan zama ba da jami'an gwamnati da sarakuna da manya-manyan addini. To yanzu ma da nake magana da kai, muna tunanin zama da gwamnonin jihohin Arewa maso yamma, mu tattauna mu ga inda za mu jawo waɗannan mutanen kilan al'umma, mu fara gancen nan inda za a samu bakin zani. Domin jami'an tsaro kaɗai ba za su iya yaƙan wannan abun ba. Akwai abin da ake cewa civil military relation, alaƙa da gwamnati da al'umma da jami'an gwamnati da jami'an tsaro. Wannan wuri ne da akwai ɗan gargada da ya kamata a gyara. So shugaban ƙasa ya gaya mun in zauna da gwamnonin nan, an muka yi magana da gwamnonin nan za mu janyo su sauran mutanen wanda suke tare da gwamnonin nan, sannan mu fuskanci wayannan al'amurori.
To Allah ya kyauta, Allah kuma ya kawo ƙarshen waɗannan miyagun ɗabi'u. Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin Musa Isiyaku Abubakar daga Bauchi, mai son jin tarihin ƙasar Saudiya, da kuma Idi Shu'aibu daga Kaduna, mai son jin ɗan taƙaitaccen tarihin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC. To bari mu fara da kashi na farko na amsoshin tambayoyin Musa Isiyaku Abubakar daga Bauchi, mai son jin tarihin ƙasar Saudiya. To idan Malam Musa Abubakar na saurare, ga amsarka daga bakin masanin tarihin nan na Cibiyar Arewa House da ke Kadunan Najeriya, Dr. Salisu Bala, wanda ya ce,
ƙasar Saudi Arabia ƙasa ce wacce take can gabas ta tsakiya, kuma tana da mutane akalla miliyan 30,770 da kuma 374. Ita ce ƙasa ta 41 a yawa a duniya. Kuma kashi 90 cikin 100 larabawa ne, kashi 10 ne ake samun mutanen Afirka da Asiya suke zaune a cikin ƙasar. Sannan ita ce ƙasar Laraba mafi girma a yammacin Asiya. Sannan ita ce ƙasa ta biyu a girma a yawan jama'a a bangaren ƙasashen Larabawa, daga ƙasar Algeria mai mutane miliyan 39 sai ƙasar Saudi Arabia mai mutane miliyan 30. Sannan ita wannan ƙasa ta Saudi Arabia tana iyaka da ƙasar Jordan da Iraki ta bangaren arewaci, tana iyaka da Kuwaiti ta bangaren arewa maso gabas, tana iyaka da ƙasar Qatar da Bahrain da kuma ƙasar UAE wato Dubai kenan ta bangaren gabas. Sannan ta bangaren kudu maso gabas tana iyaka da ƙasar Oman. Sannan ta bangaren kudanci kuma tana iyaka da ƙasar Yemen. Sannan ita ce ƙasa tilo a duniya wacce take da gaɓa guda biyu, da gaɓar kogin Red Sea da kuma gaɓar tekun Fasha. Waɗannan sun haɗa da bangaren ƙasar Saudi Arabia. Sannan a tarihance ƙasa ce wacce ta kunshi yankuna guda hudu. Akwai yankin bangaren Hijaz, akwai bangaren Najdu, akwai bangaren Al-Hasa, akwai bangaren Asir. Waɗannan yankuna gaba ɗaya shi ne yankunan da Muhammad bin Saud ya tara su gaba ɗaya, mai da su ƙasa guda a shekara ta 1902 bayan an kama yankin Riyadh, suka koma ƙasa guda ɗaya. Sannan a tarihance wannan ƙasa aƙalla akwai wurin shekaru 20,000 baya da suke nuna cewa a wannan lokaci akwai mutane da kuma wasu halittu a wannan yankin da ƙasar Saudi Arabia take a yanzu. sannan kuma akwai abubuwa guda biyu da kasar ta yi fice da su wanda ya ja hankalin mutanen duniya suka san ma da akwai kasar. Abu na farko a karni na bakwai shi ne wanzuwar musulunci. Zuwan musulunci ya nuna cewa ina ne kasar Saudi Arabia fito. Kasar ta zauna ƙarƙashin mulkin Ottoman, daular Usmaniya kenan. Ita ko Ottoman a lokacin tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasashe masu fada'aji a duniya, ma'ana world superpower kenan. Idan aka tashi yin yakin duniya na farko a shekara ta 1914, sai ya kasance kasar Jamus ta nemi goyon bayan kasar Ottoman. Kasar Ottoman sai ta mayar ma kasar Jamus baya. To wani lokaci da kasar Ottoman ta mayar ma kasar Jamus baya, bayan kasar Faransa da kasar Ingila sun haɗu suka zo suna neman yadda za su yi su ruguza kasar Jamus, to sai ya kasance sun yi amfani da wata hikima. Suka yaudari wani sarki da ke cikin kasar Saudi Arabia. Shi wannan sarki yana kontrolin wani yanki ne na cikin kasar. Shi kuma yana kyamara gidar wahabiyanci a wannan lokacin, kuma baya tare da waɗanda suke kokarin kama wannan yanki gaba ɗaya. To daga baya kasar Faransa da kasar Ingila sai suka kwadaita ma shi Hussein bin Ali cewa sun yarda da abin da yake so, amma shi ma yarda da abin da suke so, ya taimaka musu wurin haɗa ƙarfi da ƙarfe don a ruguza kasar Ottoman don ta daina goyon bayan kasar Jamus a yakin duniya na farko. Su kuma za su goyi bayan shi wurin kafa kasar daular Larabawa guda ɗaya haɗaɗɗiya gaba ɗaya, ta haɗe kasashen Larabawan nan gaba ɗaya. Sannan kuma za su raba shi da mulkin zalunci da kasar Ottoman take ma kasar Saudi a wannan lokaci. So daga baya sai ya kasance ya ba su goyon baya shi Hussein bin Ali. Bayan ya ba su goyon baya, sai daga baya da aka yi nasara sai suka ji goyon bayan Hussein bin Ali. Sai suka ganye masa bayan kasar Ottoman ta ruguje, yakin duniya ya zo ƙarshe a shekara ta 1918. Shi kenan sai suka manta da shi, sai suka bar shi aka zo aka riga ci gaba ɗaya. Sai wani yana daga cikin ɓangaren tarihin wannan ƙasa mai albarka. Wani shugaban Ottoman ana ce masa Salim na ɗaya a shekara ta 1517, shi ma ya mulki yankunan ƙasar Saudi Arabia. Ya hada da Makka da Madina da Hijaz da Asir da Al-Hasa dinnan. Duka wayannan yankuna sun zauna ƙarƙashin mulkin Ottoman a wannan lokaci. Sannan a shekara ta 1744, lokacin da aka kafa daular Saudiya ta farko a nan ɓangaren abin da ya shafi yankin ƙasar Riyadh, akwai Mustafa na hudu shi ne shugaban Ottoman a wannan lokacin. To wannan lokaci shi Muhammad Mustafa na hudu sai ya umarci Muhammad Ali Pasha, wanda shi ne gwamna na Ottoman a ƙasar Misira, yana mulkar ƙasar Misira da ɓangaren su Libya da sauransu a wani lokaci. Sai umarce shi ya ce ya tura a je yankin da waɗannan mutane suke na ƙasashen Saudi Arabia a tabbatar da an dawo da wannan yanki gaba ɗaya ƙarƙashin mulkin Ottoman. Turawan Ingila da na Faransa sun bi taimaka ma Hussein bin Ali dinnan, suke shi kenan sai mulkin gaba ɗaya dawo ƙarƙashin Ottoman a wani lokaci. Kuma a shekara ta 1891, akwai wanda ake kira Al-Rashid, shi ma sarki ne da yake mulkar wani yanki na ƙasar Saudi Arabia. Shi ma a lokacin ya fafata yaƙi da Ali Saud, a inda ya kada mutanen Saudiya da sarkinsu gaba ɗaya suka tashi gaba ɗaya suka bar ƙasar suka koma ƙasar Kuwait. A wannan lokaci na shekara ta 1891, aka kada mulkin ƙasar Saudiya ya bar hannun Ali Saud ya koma ƙarƙashin Al-Rashid. Amma daga baya a ƙarni na 20 sai aka samu a shekara ta 1902, akwai sarki Abdulaziz na Saudi Arabia, sai ya dawo ya baro Kuwait da ya dawo Riyadh. Zaman shi ke da wuya da dawowa da Riyadh, sai haɗa gwiwa da waɗanda suke bin aƙidar wahabiyanci da waɗanda ake kira Ikhwan, sai ta haka haɗa ƙarfi da ƙarfe a ƙarƙashin wasu jagorori guda biyu. Na farkonsu akwai Sultan bin Bajjad al-Qutaybi, na biyunsu akwai Faisal al-Duwaish. Waɗannan mutane guda biyu manya-manyan dakaru ne na soja da suka jagoranci dakarun da suka je suka ruguza mulkin Al-Rashid, suka dawo da mulkin ƙasar Saudi Arabia a ƙarƙashin shugabancin Ali Saud gaba ɗaya, wanda shi sarki Abdulaziz bin Saud ya mulkin ya dawo hannun shi gaba ɗaya ya tabbata. To a wannan lokaci ya kama kasar Hijaz, ya kama sauran yankin Najd da sauran yankuna da suke ƙarƙashin wato mulkin kasar wato Saudi Arabia. Sannan a shekara ta 1916 a lokacin da turawa mulkin mallaka na Faransa da na Ingila suka bar kasar Saudi Arabia gaba daya. Daga baya da aka samu mai sai ra'ayin su ya dawo ya karkato kan kuma kasar gaba daya. A lokacin ne suka tsaya tsayin daka suna kokarin yadda za a yi sai sun samu abin cewa a cikin wannan kasar. An yi yarjejeniya a 20 ga watan Mayu na shekara ta 1927 tsakanin wato kasar Ingila da Sarki Abdulaziz na Saudi Arabia dangane da abin da ya shafi bangaren yankin Najdi da kuma bangaren kasar yankin Hijaz da ke karkashin mulkin Saudi Arabia a yanzu. A wannan lokaci yarjejeniya da aka yi shi ne za su yarda sun amince shi Sarki Abdulaziz ya ci gaba da mulkar wannan yankuna gaba daya. Yadda yake nan. Sannan na biyu za su ci gaba da kare manufa ta kasashen gabacin duniya bisa da wani bukata ta taso irin wannan. A shekara ta 1932 aka tabbatar da dunkulalliyar kasar Saudi Arabia karkashin mulkin Ali Saud kamar yadda muka ambata a baya cewa akwai yakuka da aka yi a waɗannan yankuna na kasar Saudi Arabia don jawo waɗanda ba sa karkashin mulkin su dawo karkashin mulkin Ali Saud kuma ma'ambaci waɗanda suka karɓi mulkin bayan shi Sarki Abdulaziz ya yi kaura bayan ya rasu a shekara 1953 amma dai ya taka muhimmiyar rawa wurin kafa haɗaɗɗiyar daular kasar Saudi Arabia ta hanyar yaƙe-yaƙe da dawo da ƙananan ƙabilu cikin wannan yanki na kasar Saudi Arabia.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin ƙasar Saudiya da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da injiniya Khailani Muhammad da wanda ya haɗa mana sautin Haile Hailu da injiniyanmu na yau, ni Ibrahim Kalama Sigar Garba ke cewa sai makon goben.
Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Arsenal ta Ingila ta sha kashi karo na biyu a jere a wasanninta na farko bayan dawowa fafata gasar Premier da aka ɗage ta tun a watan Maris sakamakon annobar coronavirus, bayan da Brighton ta yi waiwayin baya ta doke ta da ci 2-1 a yau Asabar. Tun a minti na 20 da soma wasan ne dai Arsenal ɗin ta shiga gaba bayan da ta zura kwallo a ragar Brighton. To amma Brighton ɗin ta farke cin ta kuma zura kwallo ta biyu a minti na ƙarshe na ƙarƙare wasan baki ɗaya. Wannan nasarar dai ita ce ta farko da Brighton ɗin ta samu a gasar League a duk tsawon shekarar nan ta 2020, wanda kuma ya farfaɗo da ita daga alamun faduwa daga gasar Premier. Yanzu haka dai Arsenal ɗin tana ta tara ne a teburin gasar ta Premier da maki 40 a cikin wasanni 30. Yayin da ita ko Brighton ta dawo ta 15 da maki 32. A ɗaya ɓangaren kuma an tashi a kunnen doki a karon battar ƙarfe tsakanin Watford da Leicester City da ci 1-1. To amma har yanzu Leicester ɗin tana ta uku a tebur a fafutukar samun gurbin gasar zakarun Turai mai zuwa. A ƙasar Jamus kuma ƙungiyar Bayern Munich ta lallasa Freiburg da ci 3-1 a yau, wanda ya bata damar ci gaba da shugabancin teburin gasar Bundesliga ta kasar da tazarar maki 10 tsakanin kungiyoyi biyu da ke saman teburin gasar. Munich dai ta sami tabbacin lashe kofin gasar ta bana tun a wasanta na baya da ta yi galaba, yayin da Dortmund ma ta sami tabbacin karkarewa a zaman ta biyu tun sa'adda ita ma ta yi galaba a kan Leipzig da ke ta uku a teburin da ci 2 da nema. Za a sake bude filayen wasa ga makallata a kasar Faransa daga ranar 11 ga watan Yuli, a yayin da kasar ke ci gaba da bude al'amura bayan an rufe komai sakamakon annobar coronavirus. Za a soma ne tare da baiwa makallata kalilan dama da suka kai kimanin 5,000 a filin wasa, wanda kuma za a ci gaba da ƙara adadin idan tafiya ta yi tafiya. To sai dai gwamnatin kasar Faransa ta ce za a ƙara yin nazarin halin da ake ciki game da cutar a kasar domin ɗaukar mataki na gaba na buɗe filayen wasan baki ɗaya ga jama'a. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Murtala Faruk Sanyinna, da kuma wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya.